بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبدا سلسلة أنا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم واتوياكي دا قرميا دا منزون الله صلى الله عليه وسلم ييدا كافريدون تبتر دوانا عديني نمسلونشي ايو ان شاء الله زامو يباني اتاكي سيدان غني دا ابن ديشا في فتح مكة واتو يندا اكبوت اغرين مكة دا ياكي mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka aka haife shi, kuma anan ya girma har ya kai shekara 40 kafin ya zama annabin Allah. Kuma kafin nan Quraishawa sun yadda cewa amintacce ne, shi yasa bayan ya cika shekara 35 a duniya da suke rikici na dora dakin Kaaba, dora hajalu afwan na dakin Kaaba, suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hukunci, kuma ya musu hukuncin aka dora hajarul aswad din wanda an yi kwana da kwanaki ana jayayya a kansa. Amma da ya zo da addinin musulunci sai suka ce ba su yadda da shi ba, bayan da sun yadda cewa aminun ne, amincacce ne, har suka mallaka laƙabi da al-amin. To ya yi gwagwarmaya da su shekara 13 a zamansa da ya yi a Makka domin su karbi wannan addinin, amma ba su karba ba, sai dai cutar da shi da suke yi da izgilancin da suke masa da kuma hana mutane su musulunta. Bayan wannan shekaru 13 Ubangiji ta'ala ya umarce shi da ya hijira daga garin Makka ya koma Madina, alhalin yana son zaman garin Makka saboda mahaifarsa ne, kuma shi ne garin da ya fi kowane gari daraja. Shi ya sa ma lokacin da ya fita bayan gari kafin ya tafi Madina, ya tsaya ya yi ban kwana da Makkan, ya ce wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu. Makka ke ce garin da Ubangiji ta'ala ya fi so, kuma ke ce garin da kika fi kowane gari daraja, ba don mutanen ki sun fidda ni ba, ba zan fita ba. Yana juyayin fita daga garin Makka, kamar yadda Warqat bin Nawfal ya gaya masa a lokacin da aka masa wahayi na farko, ya tabbatar masa da annatamsa cewa shi annabi ne, wannan wanda ya zo masa din mala'ika Jibrilu ne. Sai ya ce masa ina ma ina raye lokacin da mutanen ka za su fidda kai daga Makka. Sai manzo sama ya ce awa mukhriji yahum, yanzu za su fidda ni daga Makka, na ma juyayi ne, na baya son ya bar garin. Warqat bin Nawfal ya ce ai duk wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi din nan, to mutanen sa za su yi gaba da shi. To manzo Allah ta sama dai ya bar garin Makka ya koma Madina ba don daɗi ba ne, kusan da a ce kafirai sun kore shi ne, sun nemi su halaka shi ne, Ubangiji ta'ala ya ba shi izini ya yi hijira daga garin Makka ya koma garin Madina. Wanda wannan kuma dukkan mutumin da yake zaune a garin da bai zai iya yin addininsa ba, wajibi ne ya kaura daga wannan garin ya koma wani garin da zai iya yin addini. Idan ka kawo hujja ranar alkiyama cewa baka bauta Allah ta'ala yanda ya kamata ba saboda garin da kake gari ne wanda ba na musulmi ba, na makiya addini, to Ubangiji ta'ala sai ya ce maka alam takum ardullahi wasi'a, kasan Allah tana da yalwa, garuruwan Allah suna da yawa, wajibinka ka kaura ka koma wani gari. Wannan shine fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka ya tafi garin Madina, kuma ya fidda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa garin Madina. To bayan an koma garin Madina, ai adawar ba ta kare ba, suna nan dai suna bin sa. An gwabza yakin Badar, suka biyo shi daga Makka, suka je har Badar suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan Badar ta fi kusa da Madina fiye da Makka, akan Makka. Sannan shekara da ta zagayo suka je Uhud, da su kurmushe manzo Allah ta sama da shi da sahabbansa, wanda hakan din bata yi ba. Suka sake koma wata shekara, a shekara ta biyar suka yi taron dangi, suka je da su dira musu a garin Madina domin su kurmushe su. Adawan dai har yanzu tana nan, Ubangiji ta'ala bai ba su nasara ba. Mun karanta a shekara ta bakwai ko ta shida, manzo Allah ta sama yi mafarki cewa ya je garin Makka ya yi tawafi ya yi umra. Mafarkin annabawa kuma gaskiya ne, wahayi ne. Shikenan ma'anansa an umarci manzo Allah sama da shi da sahabbansa su je su yi umra. Ya gaya sahabbansa aka shirya aka tafi umra, amma kafirai suka hana manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbansa shiga garin Makka. Haka nan suka dawo ba tare da sun yi wannan umran ba. Aka kulla alkawari babu yaki tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara goma. Duk wanda ya shiga cikin alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su isa su hana ba. Su ma wanda yace zai shiga cikin su musulmi ba za su hana ba. To a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ba tare da an yi wannan yakin ba, ba tare da an yi wannan umran ba. Amma cikin alkawarin cewa baɗi za ku iya zuwa ku yi umra, amma bana kan ba za mu yarda ba, domin kada kafirai ko kuma larabawan da suke gefe-gefe su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfinsu ne, wato Muhammadu ya fi ƙarfinsu, ya shiga wato garin ya je umra ya fita. Su suna ga abin kunya ne wannan. Shekara ta bakwai Allah ta'ala ya ba manzo Allah haƙuri, aka juya aka yace laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bilhaq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. صدق الله تعالى في مفرك النجس كياني ذاك ذوق الشجاع مكاني قرين صفا أك أنا شي شجاع شكرا جت ذاقيو ذوق تيم عمرة إن عمرة القضاء وتو ذا ذوق عمرة شكرا تبقي ذا رام وتشر عمرة دبا أي بلوك تين ذاك ذونا صلح الحديبية شكرا جت جباتم manzo Allah ya dauko ƴan makamai daidai gurgudo, in ta kama yaki ayi, in ko ba yaki bane a shiga ya umra a fita. Suka je makaman su a bayan gari, aka ba su dama suka je suka shi umra na kwana uku suka fito. Duk a lokacin kafirai ne suke mallakan Makka, kuma gumaka 360 suke rataye a jikin ɗakin Kaaba ana bauta musu. Manzo Allah ya dawo, to kafin shekara ta takwas ko a shekara ta takwas Qurayshawa sai suka saba wannan alkawari da suka yi na cewa ba za a yaƙi ba tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shekara goma. Sannan duk kabilan da ta ga dama ta tare ta yi alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu yaƙi tsakanin ta kuma tana tare da shi, to su Qurayshawa ba su isa su yaƙi wannan kabilan ba. Sannan kuma idan wata kabila ta ce za ta yi tarayya da Qurayshawa, musulmi ba za su yaƙi wannan kabilan ba. Zamana nan a haka Khuza'a sai suka ce su sun shiga cikin alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yaƙi a tsakanin su. Su kuma Banu Bakar sai suka ce suna tare da Qurayshawa, babu yaƙi a tsakanin su. Saboda haka musulmi ba su taɓa Banu Bakar ba, haka Qurayshawa ba za su taɓa Banu Khuza'a ba. To dama akwai kuma adawa wanda take ɓoyayya a tsakanin Khuza'a da Banu Bakar tun a zamanin jahiliya. Shikenan sai su Banu Bakar sai suka nemi su yaƙi Khuza'a, suka afka musu, suka yi amfani da wannan daman saboda Qurayshawa za su taimake su. Suka je suka afka musu da daidai, kuma Qurayshawa suka taimaka musu da makamai. To kaga sun saba alkawari. To da suka yi haka sun sani cewa sun saba alkawari, su da kansu sun ji hakan. Sai suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan ya je har Madina, ya je ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri dangane da saba alkawari da suka yi, da yaudaran da suka yi. Domin a ƙa'ida shi Balarabe ya ɗau alkawari da kai ba zai saɓa ba, an san su da cika alkawari, musamman na abin da ya shafi yaƙi. in an saba kuma to komai ma ya rushe. Sai Abu Sufyan shine shugaban Makka a lokacin, shugaban Quraishawan, sai ji cewa ya kamata ya je ya jaddada alƙawarin da suka yi da manzo Allah ta sama cewa babu yaƙi a tsakanin su shekara goma. Shigana sai kama hanyar Madina, ya je Madina ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sani manzon Allah ta sama yana auren Issa Ummu Habiba, shi bai musulunta ba a lokacin, amma Ummu Habiba ko musulma ce, wanda Najashi ne ba da sadakinta dirhami 400 da dinari 400, sadakinta ne fi tsada a cikin sadakin da manzon Allah ya bayar na auren da yi auren matansa. Shikenan kai tsaye sai ya tafi wajen Yassa Ummu Habiba, yar Abu Sufyan, yana zuwa ya shiga wajenta, kaga ta ga babanta shi ma ga Yassa. To kawai sai ya zo zai zauna a kan shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa da ta ga zai zauna sai ta naɗe shimfiɗan. Ta naɗe shimfiɗan kawai sai ta maida shi gefe, sai dai ya zauna a ƙasa. Sai ce mata, to yanzu naɗe shimfiɗan nan kam, kina ganin matsayina ya wuce in zauna a kan wannan shimfiɗan ne, ko kuma matsayina bai kai ba ne in zauna a wannan shimfiɗan? Sai ta ce, eh, matsayinka ne bai kai ba, innama anta mushrikun najas, kai mushriki ne kuma najasa ne, haza firashu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan shimfiɗan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba za ka zauna a kan shimfiɗan manzon Allah kuma ba alhalin kana najasa. Dama kuma Ubangiji ta'ala ya gaya mana, ai, mushrikai najasa ne ko? Innamal mushrikuna najasun, mushrikai wato ainihin najasa ne. Saboda haka sai ta gaya masa wannan. Yanzu idan ba musulunci ba, mutum zai gaya babansa wannan? Me zai faɗa mu? Amma in ka kama ya kashe shi ma sai ya kashe shi, idan yana cikin kafirai shi kuma yana cikin musulmi. To da ta gaya masa haka sai ya ce mata, laqad asabati ba'di sharrun, lalle wani sharri ya same ki bayana, wato ba mun rabu da ke kin musulunta akwai wani sharri da ya same ki, ma'ana a matsayinsa na babanta hatta masa haka. To musulunci kuma ya wuce nan. Idan ana maganar musulunci ba a maganar wani dangantaka, kuma dangantaka ta kare. Shi yasa abun nan Salman al-Farisi yake cewa, abil islamu la abali siwahu idza iftakaru bi qaisin aw tamim. Ina cewa babana shine musulunci, ni ba ni da wani uba da ya wuce musulunci. Idan kabilan Banu Tamim suna alfahari, su kabilan su kaza ne, ko Banu abun nan Qais, to ni na alfahari da musulunci. Saboda haka ba ni dangantaka kuma ana maganar musulunci kuma, sai dai idan ta hadu da musulunci din. Shikenan sai ya gaya mata wannan magana, sai ya wuce sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya je maganganunsa na yana son ya jaddada wannan alƙawarin, wato yana tsoron kada manzo Allah ya zo yaƙe shi. To shi ko manzo Allah an zo an ba shi labarin ga halin da ake ciki, Banu Khuza'a har sun zo sun nemi taimakon ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa Banu Bakar sun zo sun afka musu da taimakon Qurayshawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wani hadiri, ya ce, kun ga wannan hadirin, idan ya sauka shikenan za ku samu sauki. Wato za a je a zuba ruwa a wajen hadiri, abun nan ruwa ya sauka ya kori ainihin Banu Bakar. Shikenan ya zo ya masa wannan magana, maza kuma bai ce masa komai ba, ya shiru ba mun da ya gaya masa. Sai ya tafi wajen Abu Bakar, ya san shi ne babban amininsa. Ya je ya ce masa yana son da Allah ya binne ya masa shafa'a, wato ya masa alfurma, ya isar da saƙonsa wajen manzo Allah. Manzo Allah ya yi haƙuri a daidaita, a sasanta, a jaddada alƙawarin da aka yi da. Shikenan sai Abubakar ya ce, inni lastu bi fa'ilin, ya ce ba zan maka wannan ba, ya ce ba zan maka ba. Shikenan sai ya tafi wajen Sayyidina Umar, nan ma ya nemi wannan alfurma ɗin, shi ne abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka ce Abubakar sai ka ce Umar, a kan ya masa hanya da Allah ya masa alfurma, ya je ya gaya manzo Allah kuma ga abukatansa, domin kada a je a yaƙe su, kar a ɗauke su matsayin masu saɓa alƙawari. sai na Umar yace bai zai yi ba shi ma shikenan sai je samu Sayyidina Ali jikan manzon abin nan dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaron gidansa ne kuma surkinsa ne kuma dan babbansa ne cewa Sayyidina Ali ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa da abin da yake bukata ya nema masa wannan alfuma saboda idan kana nema abu wajen wani in ka nema ya gagara sai ka duba mukarrabansa wanda suke kusa da shi wanda yake jin nauyin su sai su nema maka wannan alfurman in mai yuwa ne sai kaga ta yiwu amma idan ba mai yuwa bane ba za a maka ba shikenan Sayyidina Ali yace bai yi ba karma ya saura abin nan karma ya mata magana to da yaga haka sai ta tafi wajen Fatima ana misalin da aka aje sai ta tafi wajen Fatima sai yake tambayan Fatima yace da Allah sai wa Sayyidina Ali magana shi kuma Sayyidina Ali wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana domin a sake jaddada wannan alƙawarin yace mata idan an yi haka Sayyidina Ali zai zama shugaba har zuwa ƙarshen zamani yayi masa magana tayi masa magana a matsayin mahaifiyarsa yayi wa manzon Allah magana a masa wannan alfurman a ce to shikenan an sasanta idan an yi haka tace fa yakunu sayyidan ila akhir ad-dahr sai zama shugaban laraba har zuwa ƙarshen zamani Fatima ita ma taki tace ba za ta yi hakan ba saboda haka kenan daga nan dai hankalin Abu Sufyan ya tashi duniya ta masa duhu aka ba sai na dai bashi shara yace baka da wata mafita ba sai dai ka koma kawai Makka inda ka fito shine kawai mafitanka shikenan ya haura kuminsa ya sake komawa wato ainihin garin Makka to dai je wajen Quraishawa sai ba su labarin ga abin da ya faru ya yi wa manzo sama magana ko kula shi bai yi ba yace laqitu Abubakar fa wajadtu sharran idan sa Abubakar ma sharri ya samu ba ni alkhairi falam ajillahu khairan ko falam ajid fihi khairan ban samu ni alkhairi tare da shi ba Umar haka Ali haka to da haka kenan abinda suke tsoron shine zai faru da su to wannan shine sababin wannan yaki amma a ka'ida da ba su warware wannan alkawarin da suka yi na sulhul hudaybiya ba da manzo sama bai zai yake su ba har sai an kai shekara 10 amma su da kansu ne suka warware tunda suka warware ko to yanzu ya halatta a yake su a ka'idar musulunci ba a warware alkawari da aka yi da kafiri amma in shi warware da kansa shikenan magana ta kare to daga nan manzo Allah ta suma sai yace a shirya a tafi yaki to amma fa kafin ma ya zo a yi wannan da shi ya gaya wa Aisha ta shirya masa tafiya yaƙi tun kafin lokacin da kwana uku saboda an riga an gaya masa ga abin da Qurayshawa suka yi saboda haka ya ji a jikinsa cewa lalle za a je a yi yaƙi sai na Abubakar ya zo ya shiga wajen Aisha sai ya samu ta shirya wa manzo Allah ta suma yaƙi ga kayan yaƙi na an shirya su sai ta ce meye wannan fa ina za a je sai ta ce ita ma wallahi ba ta sani ba bata san inda za a je ba bata san me za a yi ba manzo Allah bai gaya mata komai ba amma dai an shirya yaki shikenan manzo Allah ya yi umarni yace sahabbansa kowa ya shirya aka shirya kuma yace musu Makka za a tafi amma sai dai kar a gaya wa kowa ma'ana kar a faɗa kada kafirai su ji labarin cewa za a je Makka don manzo Allah ta sama al'adansa idan zai tafi Makka abu ne idan zai tafi yaki tauriya yake yi tauriya shine ka faɗi wani abu wanda wani zai fahimci zahirin magananka da wani abu kuma maganar za ta iya ɗaukan wani abu daban ɓoye amma ɓoyayyen kake nufi so da haka kamar zai tafi Makka ne sai kama tambayan ya hanyar Khaibar ba matsala kuma ana ƙoƙarin shirin yaƙi ana tambayan hanyar Khaibar babu damuwa kaga hanyar Khaibar daban hanyar Makka daban so da haka in sai kafirai su ji kamar Khaibar zai tafi to manzo Allah yana irin wannan baddaba min to wannan kamar na sha misali kamar mutum ne abokinka amininka zai yi aure ya gayyace ka daurin aure wanda in bai ganka ba zai ji dadi ba kai kuma kawai kasala sai ta hana ka zuwa ba wani uzuri kake da shi karbebe ko na rashin lafiya ba ana daura aure ya tambaya bikinsa ne ina kake babu ina wane babu shikenan can da kuka hadu ya baka zo aure na ba ko daga baya ka je sai ka ce wallahi je da ciki da kai na kwana me zai fahimta da ciwon kai da ciwon ciki kai kuwa kana min ka kwana da cikinka da kanka to wannan shine tauriya kenan abin da kake nufi daban abin da zai fahimta daban to wannan haka ma za su aike dai sai ba da bami ma sai ya tura wasu mayaka guda abin nan guda takwas kawai su je su yaki wata kabila mutum takwas kawai kaga sai a dauka cewa ba wani yakin da zai fita ma domin kada kafirai su gane to amma sahabbai sun san inda za a tafi su wancan mayakan ne ba sani ba sai daga ba suka jiyo suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kafin a je makka Hadi bin Abi Balta'a amma yanzu zuwa Bukhari da Muslim sai rubuta takarda wanda take bawa Quraishawa labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo yake su a makka ya rubuta wasiqa sai ba wata mata yace ta je ta kai wa Quraishawa in ta kai akwai ladan da zai bata shikenan sai ta dauki takarda sai ta tafi tana tafiya malaka Jibril sai zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa Hadi bin Abi Balta'a ta sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja wanda ya je yakin Badar cewa ya rubuta takarda ya tura wa Quraishawan Makka fa cewa zaka je ka yake su to kaga za su shiri kafin a zo za su shirya sosai kuma ba a bukatan wannan shikenan manzo Allah sai kira Sayyidina Ali da Al-Miqdad da Zubair bin Awam da Abu Marsad cewa su tafi Rawdatul Khan sunan wani wuri ne su je wancan wajen wani wadi su je akwai wata mata da su same ta tana dauke da wata wasiqa su je su karbo wasiqan su dawo shikenan suna zuwa wannan wajen kuma sai suka samu matan da suka same ta suka ce ta kawo takaddan da yake hannunta wanda aka bata ta kai wa Quraishawa sai ta ce ita babu takadda tare da ita shikenan suka sauke kayan da suka bincika kan sirjin ta komai da komai ba a gani ba har sun juya za su tafi sai Sayyidina Ali ya ce a manzon Allah ne sai sama ya ce mana tana tare da takaddan nan yace wallahi manzon Allah sama bai zai ƙarya ba ko mu ma ba ƙarya muke ba manzon Allah sama ya gaya mana saboda haka ɗayan biyu la tukhrijanna alkitaba aw la tunzi anna siyaba ko dai ki fitar mana da wasiqan nan ko mu miki tirara anan to da ta fahimci da gaske suke in bata bada wasiqan ba za su mata tirara shikenan sai ta kama kunce kitson kanta tana kuncewa sai ga takarda ta zarota a sai dama a cikin kitson ta tafa shi yasa basu gani ba shikenan suka dauko takarda suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka bude takarda sai gashi daga Hadi bin Abi Balta'a ta zuwa ga Quraishawa yana ba su labarin cewa manzo Allah sama zai zo yake su to wannan aikin munafurci sunansa sai manzo Allah ya sa aka kira Hadi ya zo to da ya zo ya gane manzo Allah ya yi fushi sai ce ya Rasulullah la ta'jal alayya karka min gaggawa yace wallahi ban yi ridda ba wallahi inni na mu'minun martadattu wa ma baddaltu yace wallahi ni mu'mini ne ban yi ridda ba kuma ban canja ba ina nan a iman da imani na amma abun da yasa ne wannan abu saboda ni ba dangin Quraishawa bane ni na dan shiga cikin su ne kuma na taho na bar musu iyalaina da ƴaƴana da ƴan uwana kuma ni bani da mai kare mini su su sauran sabanka duk suna da ƴan uwa masu kare musu iyalansu to shine ne haka don na samu shiga wurinsu ko wannan din dai sa su saurara wa iyalaina da ƴaƴana amma wallahi ba nayi bane saboda munafurci ko don ya zamana ko kuma ya zamana yi rijiya na bar addinin musulunci ba sai Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah da'ani adribu unuka hadha almunafiq ka bani dama in bugi wuyan wannan munafiki lalle abun da yayi hukuncin kisa ne ba don shi bane in wani ne ba irin sai ba to kisa ne kawai hukuncin sa dan yayi ha'inci to sai Sayyidina Umar ya faɗi haka manzo sa sai ce a innahu qad shahida badran wama yudrika la'alla allah qad itala ala ahli badrin wa qala lahum if'alu ma shi'tum wa qad ghafartu lakum yace ai yaje yakin badar wanda yaje yakin badar zai zama munafiki ba zai zama ba ai ubangiji ta'ala muna fata ya zama yayi tsinkayi zukatan mutanen badar din ma yake ku je ku aikata abin da kuka ga dama na gafarta muku wannan shi kenan mutanen duniya suka je yakin badar an gafarta musu gaba daya to shikenan daga nan sai manzo Allah ta sama bai masa komai ba kuma sai ubangiji ta Allah ya saukar da ayan da take gaskanta hadith din tana cewa allazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ya ko da nauka imani kar ku riki makiyana da makiyan ku masoya kaga anan ana yi wa hadith fada ne cewa kar ya riki kafirin nan a matsayin masoya kuskure ne abin da yake yi to amma da aka tashi shi zai fara shiga cikin ayan sai aka ce ya ayyuhallazina amanu ya kodan da kai imani a sai yana da imani dan da bai da imani munafiki ne sai a ce ya ayyuhal munafiqun ya ku munafikai ba a ce munafikai ba kaga sai tabbatar da cewa mai imani ne kamar yadda manzo sai da ya gama bayanin sa ce masa ya sadakta kai gaskiya so wannan kuma yana nuna mana darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wanda suka je yakin badar shi yasa idan mutum ko tarihin sa ake bayarwa to ko da ya je wasu yaƙoƙi kawai sai an ambata a ce ka shahida badaran ya ji yaƙin badar ko a ce wa huwa badariyun ya ji yaƙin badar saboda yaƙin badar babu wani yaƙi da aka yi musulunci irinsa saboda haka abun alfahari ne yaƙin badar to wannan kuma shi ne yake nuna mana kuma a cikin sahabban manzo Allah sama babu munafiki in an ce ma mutum munafiki ne to dama kafiri ne bai yi imani ba amma ba cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce munafukai ne to shi ne munafiki kamar yadda abu zura ar-razi yake cewa idza ra'aita rajulan ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق إن كجوانينا سوكا صحابا من زال سفانا تكسني توا منافقين وذلك لأن القرآن عندنا حق ومحمدا صلى الله عليه وسلم عندنا حق وما أتى بهذا القرآن وما أدى إلينا هذه السنن إلا هؤلاء والطعن فيهم طعن في الدين وهم أولى بطعن وهم زنادقة ba wanda ya kawo mana alqur'ani gaskiya ne manzo Allah gaskiya ne ba wanda ya zo mana da alqur'ani da kuma hadisin manzo Allah ta sama sai wa'annan sahabban saboda haka su kansu su kan addini ne duk masu su kansu su suka fi tantanta a soke su kuma munafikai ne zanadiga saboda haka munafiki ne yake zagin sahabin manzo Allah sai sama ko da yayi laifi ma Allah ya gafarta musu ko da yayi din shi ba annabi bane in ma yayin Allah ya gafarta masa to kai kuma ba kana da tabbacin Allah ya gafarta maka baka da wannan tabbacin kuma Allah ya musu alƙawarin aljanna gaba ɗaya ce wa kullun wa'adallahu al-husna to kaga ba dama ka soke su to kaga hadif sai wannan ma ya zama daraja a wajen hadif bin Abi Bakr ta gashi laifi amma kuma Qur'ani ya wanke shi manzo Allah ya wanke shi an nuna darajar sa to haka nan dukkan wanda yaje yakin badar to daga nan da aka kwace wannan wasiƙan sai ya zama Qurayshawa ba su da labarin da a zo wannan yakin sai a ƙarshe an kusan shiga Madina kaga manzo Allah sallama bai bari sahabbai sun faɗa ba da wani yazo zai faɗa ma aka masa wahayi aka nuna masa aka gaya masa kuma aka wato ainihin kai dauki na wannan abu to lokacin da aka gaya sayyidina Umar cewa ya halarci yakin badar kuma Allah ya gafarta masa sayyidina Umar sai kama kuka sayyidina Umar kama kuka ya ce wallahi wa rasulu alam وما يدريك لعل الله قد اطلع على آل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم سيتي والله ورسوله اعلم فشهد كوكا ميسا سينا عمر شي با سوتي cikin al'amarin sa to amma kuma wa kana waqafan inda kitabillah inda Allah ya fada kuma to shikenan ya sallama amma ba don qur'ani ba don manzo sai ya fada ba don qur'ani ya sauka tabbatar da imanin hadi ba ai kawai da hadi kai shi lahira to da ba za taba addini yana jiba da wannan ne kaga makiya addinin Allah suke zagin sa saboda gudunmuwa da ya bayar wajen kare addinin musulunci da kuma tallata wato ainihin wannan addini to musulmai daga nan sai suka kama shirin tafiya wato ainihin garin Makka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar garin Madina a tare da shi akwai mutum 10,000 kuma ya bar Madina ya miƙa Makka a 10 ga watan Ramadan shekara ta 800 ana azumin watan Ramadan sai tafi garin Makka saboda ka yakin Makka a Ramadan aka yi shi nan shekara ta 8 me nace ne ta 8 dai ai ko 800 nace ka san 8 nake nufi saboda musulunci ai tarihin sa sananne ne saboda haka shekara 8 saboda haka a shekara ta 8 aka yi yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ta zuwa ainihin wato Makka daga Madina ana tafiya sai ya hadu da wato wasu daga cikin wato mutane ya hadu da babban sa Abbas yana musulmi kuma zai hijira ya tafi wato ainihin Madina, da bai hijira ba. Sannan a can gaba kuma ya sake haduwa da Abu Sufyan bin Harith da kuma wannan Abdullahi bin Abi Umayya. To da ya haɗu da su, ko kallon su bai yi ba saboda wato irin cutar da musulunci da suka yi. Shikenan ya ci gaba ya je yana ta tafiyansa har suka je suka sauka wani wuri da aka ce masa Kadid. Suka je suka isa wannan wajen suka sauke zango. To da suka sauke zango a wajen, sai ya zamana kowanne daga cikinsu azumi ya kai masa wahalan azumi. To sai manzo sama sai ya kira aka bashi ruwa ya sha. Sauran sahabbai ma ya ce kowa ya sha, ma'ana kowa ya karya azuminsa. Mun fahimta? Wannan shi yake nuna mana abu biyu. Abu na farko, tafiya a watan Ramadana ya halatta kai azumi, ya halatta kuma ka sha. Don Allah ta'ala dai ya baka dama, fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Sannan kuma matsala ta biyu shine, idan azumin ya wahalar da kai kuma, to ka sha din shi yafi akan ka ci gaba da azumi. Shi yasa manzo da kuma sai ya sha azumi din. Ai mun san kissan mutumin da ana halin tafiya, aka manzo da kuma ga an kewaye wani ana ta marfifita, sai yace waye wannan, aka ce ai azumi yake yi. Sai yace laysa min albirri as-siyamu fi safar. Ba daga cikin da'a yin azumi a halin tafiya. Yana nufin in ka kai irin wannan halin, to ba kokari bane ka ce zaka yi azumi ba. Saboda haka sai ya tafi da abun nan, sai ya sha, sahabbansa ma suka sha wato ainihin ruwa, saboda halin kasancewansu matafiya ne. Matafi kuma yana da daman ya sha, yana da daman wato ya azumi, ba kamar yadda su Shi'a a wurin su dole ne ka sha, in kai azumi ma wai baka da azumi, ko da tafiyan nan da nan ne. Duk da an firin jari da ma yin azumin ya fi, inda ba wahalar da kai zai yi ba, saboda kai shi a watan Ramadana ya fi daraja, kuma ka riga ka sauke wajibin, baka tunanin ana binka bashi daga baya. To ana nan sai zai suka je suka sauka wani wuri da ake ce masa Marwa Zahran. Suka je suka zauna. Al-Abbas ya ga manzo Allah ta sama da shi da jama'ansa. To sai yake ta neman hanyar da zai gaya Abu Sufyan cewa fa manzo sama ya zo da rundunan da fa mutane Makka ba su isa ba, Quraysha ba su isa ba. Yana zagayawa sai ji muryar Abu Sufyan yana tattaunawa da wani. Shikenan sai ya je wajen, sai ya nemi Abu Sufyan ya zo ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya zo su tattauna, domin bai zai iya yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wannan lokacin. Domin ai a tarihin yakin musulunci manzo sama bai taɓa fita da mutum 10,000 ba, sai a Makka, sai a fatahu Makka. Saboda haka daga mutum 3,000 ne, ko abinda bai kai 3,000 ba. To manzo Allah ta sama abin nan, sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Abbas ya dauko shi ya dau wato abin nan alfadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, albagalatul bayda, ya hau wannan alfadarin, sai je dauko Abu Sufyan. Suna tafiya a wuce, da an zo waye wannan, sai ya ce babban manzon Allah ne akan alfadarinsa. Sai ya kyale shi, ya kyale shi, har aka kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da shi, yace to abin da yake so da kai ka musulunta, ka shaida babu wani bauta da gaskiya sai Allah. Sai bai yi ba. Ka shaida ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sai ce har yanzu dai ina dan jin dan shakka. Har yanzu yana shakka. Shikenan manzo sai ya kyale shi. Sai Abbas zai same shi, yace Abu Sufyan, abin da nake so da kai ka musulunta, ka shaida babu wani bauta da gaskiya sai Allah, tun kafin a sare wuyanka. Domin bai musulunta ba ma zai tafi lahira. Yaki ne ya fi karfinsa, babu yanda iya. Shikenan a lokacin sai ya musulunta, yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kuma musulunci na gaskiya. Kaga yaƙi, duk da cewa wani wuta zai gani ya musulunta ɗin, kama an yi musuluntan kuma sai musuluntin ya zama mai na gaskiya ne, akwai ikhlasi a cikinsa. Ba za ka ce ai ya ga wuta ne shi yasa ya musulunta ba, bai da imani ba. Usama bin Zaid da ya kokuwa da wani kafiri a wurin yaƙi, kafirin da ya samu dama zai kashe shi, sai ya samu dama ya kada shi, ya ɗau takobi zai buga masa, sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah, sai musulunta. Uzama ya ce wannan yayi ne don karin kashe shi, kawai sai ya kashe shi. Wato ya tuhumi imaninsa cewa ba don Allah ba ne. Sai daba masa takobi sai ya mutu. Daga baya abun sai ya dame shi, zai gaya manzo sama cewa fa wallahi ga abun da ya faru da ni, mutumin nan yayi la ilaha illallah, amma sai na ce kawai yayi ne don tsoron takobi sai na kashe shi. manzala kuma yayi fushi yace yanzu zaka kashe shi a taqatulahu ba'da an qala la ilaha illa Allah zaka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illa Allah sai ya rasulullahi inna ma qalaha ta'awudan ya faɗa ne fa don neman tsari kar in kashe shi yace to ya zaka yi da la ilaha illa Allah sarana alqiyama ya zaka yi da ita sai ta inna ma qalaha khawfan min as-silah ya faɗa ne don tsoron makami manzala kuma yace masa halla shakakta qalbahu hatta ta'lama qalaha amla da ka tsaga zuciyarsa man ka gane don Allah ya faɗa ko ba don Allah ba mutum zai iya haka kaga bai zai iya ba to kaga wannan shi yake nuna cewa idan a zahiri mutum ya musulunta baka da daman ka ce ba don Allah ya musulunta ba don baka yi saka tsaga zuciyarsa ba kuma akwai wanda suke musulunta don tsoron takobin ko musuluncin su yake kyau sai a ce sai aka ji an ce fa aslama wa hasuna islamuhu musuluncin sa yake ko da da farkon tsoro ne yasa yake yi amma daga baya kuma sai kaga musuluncin sa yake to kaga ba dama ka masa inkari cewa ka ce shi ba mumini bane to misali wannan kamar yadda wasu suke tambaya kana son wata mata ne kirista sai kake son zaka aure ta sai ta ce in zaka aure ni zan musulunta amma ba zaka aure ni ba ba zan musulunta ba sai ta musulunta don ka aure ta to yanzu ya halatta ka aure ta ya halatta mana ba ta musulunta ba ai komai yana da sababi saboda haka ita kuma sababin musuluntanta ka auri musulmi ka isa ka tsaga zuciyarta ne ka gane babu ikhlasi a cikin musuluncinta wata ma idan ya sake ta sai ta je ta koma cocinta kawai kuma baka da daman ka ce a lokacin ba musulunci take ba lokacin da take musulma saboda baka isa ka tsaga zuciyarta ka gane ikhlasinta ba shikenan a ƙarshe dai sai musulunta Abdullahi ibn al-Abbas ibn Abd al-Muttalib yace masa wai haka aslim qabla an tudraka unuku qabla an tudraba unuku ka musulunta kafin a buge wuyanka kafin a sare wuyanka shikenan sai ya musulunta to da ya musulunta sai Abbas yace to ya Rasulullah tunda mun samu Abu Sufyan ya musulunta shine kuma shugaban Quraishawan to mutum ne wanda yake son alfahari ka dan sanya masa wani abu wanda zai ji dadi don wannan zai karasawa a yi nasara idan an shiga makka to sai daga nan sai ya ce man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin don su riga sun tsori ta kam yace manzo sai ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufyan to kar a taba shi kaga an girmama shi yayi to da haka duk wanda ya ji tsoro ya shiga gidan abu sufyan to musulmi kar su taba shi su kyale shi kawai man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin duk wanda ya shiga gidansa ya kulle ya kiye fito to na bashi amana kar a taba shi wannan fatunka an shiga maka aka fadi wannan sannan man dakhala almasjida fa huwa aminun duk wanda ya shiga masallaci to ya zama amintacce shi ma kar a taba shi duk wanda ya shiga dakin kaba in ba wasu da manzarsa wa ya ware yace so kan ko suna makalkale da rigan kaba a kashe su kaman Abdul Uzza bin Khatal da Ikrima bin Abi Jahl da sauran su wa'annan kam suka ko a wani hali za a kashe su to shikenan da aka masa haka sai ya ji dadi shikenan sai manzo sai ya ce a bar wannan marwar zaharanin a tafi a je a shiga garin a wato garin makka za a tafi yaki to amma sai manzo sai ya ce wa Abbas ka tsare Abu Sufyan a wurinka a daidai wuri kaza da mu zo mu wuce katiba katiba wato runduna runduna na yaki na ana son a ba Abu Sufyan tsoro ne ka san alharbu khudwa ya gidan yau da rani duk barazanar da zaka iya yi abokin gaban ka ya ji tsoronka to kai ko da ƙarya ne ma domin zaka ci galba a kansa kuma an halatta ƙarya a wurin yaki din ba ga Khalid bin Walid a yakin muta ba ƙura ta yar ba da aka zo ai abin nan an kashe duk wanda aka bawa tuta guda uku Zaid bin Haritha abin nan Ja'far bin Abi Talib Abdullah bin Rawaha za mu zo kan kisan wannan yaki ma da aka bashi tutan sai ce to yanzu abin da zamu yi na gaba su dawo baya na ba su koma gaba na dama su dawo hagu na su koma dama don in suka hango mu su dauka an karo mana jama'a ne daga Madina da aka yi hakan aka tinkaro sai ce to a tada kura sai aka tada kura kura ta tirnike a wajen kai kaga an yau dare su sai suka tsori ta sai ce to mu juya mu tafi Madina suka juya suka koma Madina suka tsira don su 300 ne su kuma kafiran nan su 100 100 Romawa kuma 100 Turawa sai aka koma to kaga anan manzo sai yace ka tsare Abbas ka tsare Abu Sufyan anan a gefin hanya mu dinga wucewa wanda ya wuce domin ya ga yawan mu ya tsorita sai aka tsare wayannan sai su zo jama'in sun taho sai yace suwa wannan ai Banu Sulaim ne wayan nan fa banu aslam wayan nan fa muzayyan wayan nan abun nan juhaina haka aka dinga yana ta mamaki tan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansarawa mutanen madina da sabon makka da ya gansu yace kai waɗannan fa sai aka ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da shi da buhajirun wal ansar sai yace to ai wayannan la yakunu li ahadin minhum qibala wala taqa babu wani wanda yake tinkari wayannan rundunan babu wanda yake tinkare su shikenan ya tsori ta an karya logonsa da aka gama wucewa sai yace to zubari in san da in je in ga mutane na ba za su iya da Muhammadu da jama'an sa ba har yake ga Abbas a lokacin fa kaga ya musulunta fa amma yana cewa ka lalle mulkin dan babban kan nan ya girma da karkana mulku ibnu akhika azima mulkin dan babban ka ya girma Abbas sai masa kace kai ba mulki bane dai annabta ne annabta ne inna nubuwa sai ce yahuwa to sai dai hakan din sai dai hakan ne kaga sabon musulunta kenan ko sai ya maka shirme sai dai kai hakuri kai babu yadda yake ya sai sa wajen mutun sabon musulunta ne duk akwaban da sai a bashi uzuri wai wai mulkin dan babban ka ya girma yace kai annabta ne dai sai ce yahuwa to sai dai hakan shikenan sai san da ya tafi makka yi gudu ya je ga mutanen sa da ya je sai shela ya abin nan ya ma'sharal quraish ya ku qurayshawa haqiqa yayi shela da muryansa kowa ya abun nan sai ce haza muhammadun qad ja'akum bima la qibala lakum law bihi muhammad ya zo muku da abin da baku isa ku biskance shi da shi ba ya zo muku makka da rundunan da baku isa ku tare ta ba saboda haka kar ku kuskura ku ce za ku tare shi faman dakala dar abi sufyan fa huwa aminun yace duk wanda ya shiga gidan abu sufyan to amincecce ne ma'ana ba za a taba shi ba sai suka ce ka ji ma wakati suka ce qatala khallah yace suka ce Allah ya dine maka menene gidan abu sufyan da wannan rundunan gidan abu sufyan zai iya kare mutum daga wannan rundunan su ba su dauka mazafawa ne ya gaya masa haka cewa ya amintar da shi duk wanda ya fadi duk wanda ya shiga gidan an kare shi ba saboda haka kawai shine kuma shugaban su suka ce ma tuguni daru abi sufyan ma tuguni daru gidanka wani amfani zai yi wannan rundunan yaki irin wannan suka ce Allah ya tsine masa sai ci gaba da fada man dakala bab man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin duk wanda ya kulle kofarsa to ya aminta kar a ba za a taba shi man dakala almasjid fa huwa amin duk wanda ya shiga masallaci to ya aminta shi ma ba za a taba shi ba indai ka shiga masallacin Kaaba sai ci gaba da gaya masa ka to masu hankalin su sai suka gane wannan abun ba abin zaba da gaske ne sai suka tarwatse suka dinga shiga wasu gidan Abu Sufyan wasu suka dinga kulle gidajen su wasu suna tafiya masallaci domin kar a yake su to amma wawayen Qurayshawan ka sa a cikin al'umma dole zaka samu wawaye marasa wayo sai suka hadu suka ce su sai sun yake shi su kan babu gudu babu ja da baya sai sun yaki musulmi sai sun yaki manzon Allah da jama'an sa wai ko ne wai ana ce masa silahul muslim wai shi makami ne ma kawai ibnu salam shi makami ne kawai na manta suna ibnu siyad shi makami ne ma ake gaya masa shi kawai idan dai zai yaki da musulmi to kaman makami zalla ne yake yaki da musulmi yaje yana shiri zai fita matarsa tana cewa ina zaka je da yace haba ni fa makami ne fa shikenan suka tsaya su ne za su tari musulmi su yake su shikenan ana nan manzo Allah sai ya kasa rundunan yakin sa akwai jama'an da Khalid bin Walid yake jagoranta kun san shi da iya yaki akwai wanda Zubair bin Awam yake jagoranta akwai wanda shi yake jagoranta sai ce Khalid bin Walid ka shigo ta kasan makka kai da jama'an ka kai kuma Zubair bin Awam ka shigo ta sama ni kuma zan yi gaba zan je na tsaya a Kaaba abun nan a Safa kusa da Kaaba kai Khalid bin Walid da kai da rundunan ka duk wanda kuka hadu da shi ku girbe shi girbewa har sai kun hadu da ni a Safa kai ko Zubairu a kai tafiya kana ta shara har sai ka zo Hajjun ka je ka kafa takobin ka a wannan wajen dan zo in same ka a wajen ka tsaya a wajen haka haka kuwa Khalid bin Walid dinga share wa'annan wawayen yana ta share su ana girbe su har sai da zai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wato ainihin Safa to da wannan ne aka rusa kafirin rusawa wannan mutumin naka ma da ya ruga da gudu ya koma wurin matarsa aka ce ina makamin ka yace wani makami kuma yace ai abin da Muhammad ya zo da shi ya fi karfi wannan makami yace ke kina ganin mutanen nan shikenan an gama da su aka rusa su. To da aka rusa su kowa ya gudu, dama manyan kan masu hankali kan ba suna can suna gidajen su ba sun kukkulle ko suna dakin Kaaba. To wayannan wannan maza su ma ya lissafa cewa ko dakin Kaaba ko da rigar Kaaba sun kalkale a kashe su, su ba saurara ba, sai wani ya ce ga can Ibn Khatal yana nan yana rataye da dakin Kaaba Abdul Uzza kenan. Maza su ma ya ce ka kashe shi kashewa, aka je aka kashe shi. Wayannan sun yi musulunci ta'annutin da ba za a iya wato afuwa bane, ba za a bar su ba. So da haka hakanan aka shiga cikin garin Makka, masu gudu suka gudu, wanda za a kashe su kuma aka kashe su. To daga nan sai manzala ta sama sai ya shiga dakin Kaaba, ya shiga masallaci da shi da sahabbansa. Khalid bin Walid ya same shi a Safa, aka runguma, aka je aka samu Abdullah bin Zubair a ainihin Hajjun, shikenan aka tafi ainihin cikin masallacin Kaaba. Ana zuwa aka samu gumaka 360 suna rataye a dakin Kaaba ana bauta musu. Ka duba duk zaman da manzala ta yi a Makka akwai wannan gumakan, har zaman da ya Madina akwai wannan gumakan. Shekara nawa kenan? 23 ana bautan gumaka a Makka. Manzala ta sama bai taba cewa ku zo mu je mu rusa gumakan nan ko da za mu kare ba, har sai da yayi karfi tukun yayi jira ko a Madina yayi karfi. To shi yasa kaga shi musulunci ba tahawur bane. Abin da ake cewa tahawur shine sadaukantaka ta iska, mutuwan kuda ake cewa ne, ko shahadan kuda bane. Kaje ka kai kanka kawai inda za a kashe ka kawai, shikenan ka ce kai a'a. Idan kana tamanin nasara sai ka tinkari yaki, amma ka zan ba nasara za ka yi ba, to sai ka yi wayo-wayo inda za a dan sasanta ba tare da an yaki ba. Haka manzo sama yayi ta hakuri, bai yaki da Quraishan nan ba, har san da yaga yayi karfin da zai iya yaki da su. To amma mutumin da zai ce wai shi zai je ya shiga yaki ko za a halaka shi ne, ko ma ya je ya halaka kansa da bom, ya tada wani bom ya halaka kansa da wasu kafirai, ya ce kuma ya jihadi, ai na ya samu wannan jihadi. Ai manzala kuma bai yi irin wannan jihadin ba. So da haka jihadi don kalmar Allah ta ɗaukaka ne, ai nasara shine manufarsa. Amma in Allah ya sa aka kashe ka kuma kai shahada, nasarar ne kai ma a wurinka. Amma in an san cewa barna za a yi babu gyara a ciki, to ba za a je ba ma kwata-kwata. Wannan ya saba sharuɗin jihadi. To amma a nan da maza suna tabbatar da ya yi ƙarfin da zai iya tinkaran su, sai ya tinkare su. To da aka zo wato ainihin ɗakin Kaaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagaye ɗakin Kaaba, ya kewaya shi, ya yi tawafi, ya sumbanci Hajarul Aswad. Su ma sahabbansa suka yi tawafi, yana riƙe da ainihin bakansa. Wayannan gumaka 360 ɗin nan haka ya dinga zunguransu gunki-gunki, sai ya zunguri gunki ya ce wa ƙul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, sai gunki sai ya sako taka-taka a zunguri, wannan ya sako taka-taka, haka gaba ɗaya aka gama da gumaka 360. Aka share Kaaba gaba ɗayanta ya zama babu wani gunki da ya rage ko da guda ɗaya. An tsarkake Kaaba ko ba a tsarkake ta ba? Amma bayan shekara nawa? Bayan shekara 21 ana gwagwarmaya da Qurayshawa. 21 da aka share wa'innan gumakan, lokacin sallah ya yi, manzala sama ya ce Bilal ka hau saman ɗakin Kaaba ka yi kiran sallah, duk mutanen Makka su ji. Ya hau saman ɗakin Kaaba ya kira sallah, ya yi kalmar shahada, ashhadu an la ilaha illallah. Aka yi kiran sallah, duk kafirin Makka suka ji, babu wanda ya isa ya fito. Ka duba wa'inda suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi niyan da su kashe shi, Allah ya tseratar da shi, ya kiyaye shi, ya bar garin Makka. Amma su ne kuma yau suke kuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka. Kaga wannan shi yake nuna Allah subhanahu wataala yana ɗaukaka addininsa, yana ɗaukaka musulmi idan suka yi haƙuri. Amma kada su yi gaggawa ka ce kai yanzu ne za ka yi nasara, Allah zai jarrabe ka kafin ka yi nasara. Manzala sama a shekara 21 nan ba iri jaraba da bai gani ba, amma yanzu ta ƙare, Makkan ya zo ya ƙwace ta, ta zama garinsa, garin da aka kore shi yanzu ya dawo ya yi nasara a kansa. Dama Allah ta'ala ya masa alƙawari, ya ce zai cika masa addininsa. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Ko da mushrikai ba sa so, Allah ya ɗauki alƙawarin sai ya bayyanar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan ranar mutum 2000 suka musulunta a Makka, mutum 2000 a fatahu Makka suka musulunta. Manzon Allah ya zauna a garin Makka kwana 19. Ka duba fa da kwana ɗaya ta gagare shi, kai 'yan awowi ma ya je umra ya shiga al'amul hudaybiya kafirin nan suka ce ba su yadda ba, amma sai gashi ya zo ya fatattake su ya kwana 19 a garin ba kafirin da yake fito kai me suka yi ma da yazo ya zauna a safa zuwa suka yi suna mubaya'a wannan yazo ya bashi hannu ya dau alƙawari ya musulunta kuma zai taimake shi wannan yazo ya bashi haka suka dinga zuwa suna masa shatta suna masa mubaya'a sallallahu alaihi wasallam to wannan bude garin makka da nasara da aka ci akan qurayshawa wannan babban nasara ne wanda ba a samu nasaran da tafi ta ba addini daga badar da aka karya logonsu to kuma sai fatahu makka wanda fatahu wannan gari na madina na makka shine garin da yafi kowanne daraja garin da aka haifi manzala sama taya za a ce yana hannun kafirai shekara 20 da wani abu kaga akwai tashi hankali ya ci kwato shi ba karamin nasara bane garin da ubangiji ta'ala ya rantse da shi yace la uqsimu bihadhal balad wa anta hillu bihadhal balad ubangiji ta'ala ya rantse yace ina rantsuwa da wannan gari garin da annabi ibrahim yayi wa addu'a rabbi ji alhadhal balada aminan wajnumni wa baniya an na'budal asna Allah annabi ibrahim ya roki Allah ya sa garin ya zama amincacce ya azurta shi da yayin itatuwa da sauransu wattini wazaitun wa turisinin wa hadhal baladil amin Allah ya rantse da garin makka amincacciyar gari kuma shine wanda yake da dakin kaba wanda duk duniya ba dakin kaba sai a makka ba inda zaka je kai aikin haji kuma rukuni na addinin musulunci sai a makka sai a wannan daki na kaba kuma a ce yana hannun qurayshawa sai sun ga dama zaka shiga yana hannun kafirai inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wannan dakin garin da yake da safa da marwa ga dakin kaba ga zamzam ga hajarul aswad dutse na aljanna ga arfa ga mina ga muzdalifa a ce yana hannun kafirai kaga kwato she dawo hannun musulmi wannan ba karamin nasara bane kuma daga wannan da wannan nasaran ne musulunci ya samu izza ta ƙarshe kafirai waɗanda ba su shiga musulunci ba jikinsu suka karya jikinsu ya sanyi kai wasu ma suka zo suka shiga musulunci da sababin wannan bude garin makka ne kuma da yawansu kafirin dama sun ce mu tsaya ne mu gani muhammadu yana faɗa da ƴan uwansa qurayshawa su wasu ƙabilu ne daban na larabawa suka ce mu bar shi da shi da mutanensa idan mutanensa sun yi nasara a kansa qurayshawa suka ci galba a kansa sun da yana faɗa da su to shi ba annabi ba ne ku tsale shi kawai sai su zauna inda suke in ko ya ci galba a kan qurayshawa nan suka ce to annabi ne za su yi imani shikenan bayan ya yi shekara 20 da ɗaya suna sauraro da ya zo ya buɗe garin makka da yaƙi ya ci garin makka da yaƙi garin ya zama nasa shikenan sai suka zo suna ta shiga musulunci kawai suna ta shiga shine ubangiji ta'ala yake cewa idza jaa nasrullahi wal fatahu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban idan nasaran Allah ta zo aka buɗe garin makka da yaƙi kaga mutane suna ta shiga musulunci afwajan jama'a a to ai kaga ma'aikinka da'awa aiki na da'awa yanzu ka cimma burinka saboda haka ka je ka kama wato tasbih ka dinga tsarkake sunan ubangijinka subhanallahi wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilayhi kana ta istighfari Allah ta'ala mai karban tuba ne to bayan an yi fatawa makka ne aka samu sai kaga kabila gaba ɗayanta ta zo wajen manzon Allah sun musulunta wayannan jama'an su ma su zo sun musulunta wasu ma su zo su ce muna wakiltan mutane da yawa ne a can garinmu mun musulunta akwai musu wani abu na addini su tafi haka aka dinga shiga wato ainihin musulunci a shekara ta 8 aka yi fatawa makka da mutun nawa 10,000 kawai musulmai 10,000 ne in ma akwai ƙari ba su da yawa wanda ba su zo yaƙi ba amma a shekara ta 9 zuwa ta 10 aka yi aikin haji da mutun nawa aka yi aikin haji da mutun 120 da wani abu mutun nawa suka karu mutun 110 a cikin shekara ɗaya da wani abu kaga fatawa makka ne ta zama sababi na shiga mutane wannan addini jama'a saboda haka wannan sai zama babban nasara ne ubangiji ta'ala ya ba wa manzon Allah sassuma ya ba musulmi gaba daya to wannan dukkanin sa da yana ƙara nuna mana darajar manzon Allah sassuma da darajar sahabbansa da suka bashi haɗin kai suka tsaya tsayin daka sai an tabbatar da addini da kuma ɗaukakan wannan addini na musulunci wanda kuma shine izzanmu shine ɗaukakanmu idan muka riƙe shi gamgam ba mu masa riko na soko-soko ba babu wata izza da ta wuce wato ainihin izza irin ta musulunci kuma da wannan ne idan an muka riƙe addininmu ba mu ji tsoro ba muka ce za mu tabbaka shi yanda manzala sama ya zo da shi to da wannan ne kuma kafirai za su ji tsoronmu su zama wato su ne mu ne abun tsoro ba su ba su dinga rarrashin mu kamar yadda kafirin Makka suka rusuna suka ji tsoro suka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Warware wannan abun na tsawon.